Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sararra assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM duka a Niger. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau talata 13 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba inda zamu yi hatsaniyar da aka yi a Jami'ar Madubu Adama dake jihar Adamawa karshen makon jiya har aka kashe mutum daya.
Sannan an bayyana cewa abun ya samo asali ne daga wani sakon da aka ce an yada ta kafar sadarwar WhatsApp aka kuma yi batanci ga Annabi daga nan rikicin ya fara. Shin me ke faruwa ne ta waɗannan kafafin da yadda kuma zamu tantance labarin da ya bullo kafin daukar mataki?
To na farko dai ina so in yi shimfiɗa na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan ƙasar ko Afirka shine babban matsala guda biyu. Na farko rashin bin doka, sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwar ɗan adam ko kuma ta gani ko ta saurare kan lamarin duniya.
Sai kuma magana da ta cika kafar sadarwa cewa wani maciji ya haɗiye miliyoyin kudaden scratch cards a wani ofishin jam masu shirya jarabawar shiga jami'o'in Najeriya.
Shin ya aka yi wannan abu ya faru shi sa muka lalubo kakakin hukumar jam wato Fabian Benjamin domin ya bayyana mana shin ya aka yi haka ta faru sannan da gaske ne kudin scratch card ne aka samu macijin ya har haɗiye?
Shi wannan rijistar da ya zo ya gane cewa wannan kasuwa ne yana da bala'in matsala mutane su ke shiga ko abu ne su gidan wata kiri shi ya ce to shi da zai dafa da wannan amfani da kasuwa din ba duk wani wanda aka ba shi wannan kasuwa din da dawo da kasuwa nan su ke hannun shi wani bai karba kuma in ka san da shi kace ka kuɗi ka san da shi kuma ba kawo kati ba ba kawo kuɗi ba an ba ki kati kaza 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 ina kati ba kati ina kuɗi ba kuɗi me ya faru?
Za mu ci ta bakin ku masu sauraro ta hanyar amsoshin ku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. Sai kuma mai fashin bakin da zai shigo bayan mun tattauna a zauren muhawarar mu game da lambarin tantance sakon shafukan yanar gizo.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar ta ku kamar da Hafsat tace ta yaya ya kamata mu tantance gaskiyar lamarin ko kuma labarin da aka yada a shafukan abotar internet wanda ka iya haddace rikicin addini ko kabilanci.
To sakon farko ya fito daga Babagana Alhaji Dabuwa Guru yace salam filin yau da gobe. Hanyar da ya kamata mu tantance gaskiyar labarin da aka yada a shafukan abota ta internet da aka iya haddasa rikicin addini ko kabilanci shine a tuntubi wanda alhakin abin ya rataya a kansu. Idan ba haka ba to tabbas za a yi kitso da kwarkwata. Ku tashi lafiya.
Gaskiya kan kitso da kwarkwata za a sha shi zuwa ciki kuwa. Sai Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace hakika ya kamata duk masu amfani da shafukan internet su dinga bin diddigin labarin kafin su yada shi domin mafi yawan labaran internet wasu ba gaskiya bane. Da fatan za mu yi hattara musamman ma mu matasa.
Sai Ibn Abdullah Bojude yace ni ina tantance gaskiyar labari ne da ta daga waye ya tallata min labarin. Ya taba yada labarin ƙarya ko ko shi mai bincike ne kafin ya yada. Lallai ina jinjina wannan gidan rediyo ganin yadda sai kun bincike gaskiyar labari kafin ku yada shi.
To mun gode. Sai kuma Abubakar Kawo Girgire yace tabbas akwai ta yadda zamu gane labarin kanzan kurege ko labarin da bai da tushe balle makama. Abu na farko duk wanda ya saki wani labari kaga yayi yake mutum ne ko ka duba yake kaga mutum ne kamili ko ko kuma ba shi da kamala din ko kuma ka bi shi ta inbox ka yi masa tambaya ka ji waɗanne irin amsoshi zai baka hakika wannan ma zai taimaka wajen gano labarin soki burutsu
to sai Abdulhamid Bashiru Giwa Soba yace yau da gobe haka abin ne da kamar wuya amma kamata yi idan mun ga labarai masu tada zaune tsaye to mu guji yadawa sai har idan ga mun ji daga manyan majiyoyi
sai barista Hassan Choli Maskandare yace sun hada sakon ne tare da Yahaya Damna Azare da kuma Mamman Maduru Komkomma Allah sana fada daidai yace yau da gobe hakika yayin da zaka gane ƙarya da gaskiya ka sami mutanen kirki wanda ka yarda da su in ƙarya ne to in ba ƙarya bane to anan ne zaka gane ku tashi lafiya
sai Mustafa Muhammad yace salamu yau da gobe ta hanyar sauraron manyan kafafen yaɗa labarai irin su radio ko television da kuma jaridu waɗanda aka yarda da sahihancin labaran su a hukumance huta lafiya
to sai kuma Isu Ndila Faki yace salamu yau da gobe hakika akwai wasu mutanen da kiris suke jira su ji dan labari musamman ma marasa dadi sai ka ji sun ce sai ka ji sun tura shi ko kuma su yi ta kokarin yada shi har suna yin kari akan abinda hakan ba haka bane Allah ya kyauta to irin karin gishirin nan
sai DC Washington movie tare da Adamu Henry Bajoga suka ce hakika tantance labari a kafar internet wanda zai haddasa rikici na kabilu da sauran su abu ne mai kamar wuya amma ya kamata mu al'umma mu cire san rai hadda wato ta tantance waye yaɗa labarin muke karantawa kana da wasu irin mutane ko kuma gidajen jaridu muke hurda da su a shafin internet ina ka'in min yi haka za a samu sauki
to sai kuma Shehu Adamu Rijau yace eto amsar ita ce ta hanyar bin diddiki da kuma neman tushen labari domin bai kamata a ce daga mutum ya ga labari a shafukan abotar internet ba kawai sai ya yarda da shi saboda akwai waɗanda za su iya kirkirar labari saboda kawai su haddasa husuma a tsakanin al'umma saboda haka dole ne sai jama'a sun dinga yin taka tsantsan da kuma tsantsini akai
To sai Sade Sa'idu Daura yace yau da gobe hakika yau kun dauko batu mai matukar muhimmanci ganin yadda wasu suke yada labaran ƙarya ko tunzura wani bangare don haddasa rikici wanda zai iya haddasa asarar rayukan jama'a da dukiyoyi da fatan matasa za mu guji yada labarai wanda zai tada hankali da zaman lafiya ya wato yace zaman lafiya yafi zama dan sarki kai har sarkin ma yafi
gaskiya tunda yadda lafiya za a sarauta to sai kuma sakon da zami na karshe wanda Maryam S Muhammad tace assalamu alaikum tace ta hanyar tura ma'aikatan ku wurare da abubuwan da suke faruwa sannan kuma ya kamata ƴan uwana musulmi mu guji yada labarin da ba su da tushe saboda kawo fitina da tashin hankali a cikin al'umma bai da amfani Allah ya sa mu dace duniya da lahira ai ba musulmi ba kowa da kowa ma malama Maryam mun gode sosai da wannan sako a ci gaba da aiko mana da sakonni
To kafin mu je ga tattaunawar matasa akan wannan batu na rikicin da kafar sada zumunci WhatsApp ta haddasa a Jami'ar Mautak sai mun ji ta bakin kakakin Jam Fabian Benjamin a hirarsa da Usman game da macijin da ya lashe makudan kudade a ofisin su
Barka da warhaka Dr. Fabian Benjamin barka dai
To
dama yace bari mu dan nemo ka ne mun je wani abu na ta bin shafukan sada zumunci na internet na cewa wani maciji ya bullo a wata jiha ya lashe wasu kudi kusan ko miliyan 36 ne ko nawa ne shine muka ce to bari mu dan nemo ku mu ji waka bakin ne ita tafi dadi mu ji ya aka yi da mutane su ji
ta san abubuwan na zamanin nan wannan labarin mun muka bada labarin da mun irin abu da mun muka ji mu abu mamaki ta babu cewa ta san ta tace mutum ne yanzu zai zo na yace kudi aka tambaye shi zai ce bishi ya hadu
ko a ce gira sun ci
yaran da ake yi a cikin yaran da nake yi yanzu na wannan wurin mu wanda shi wanda yake rubuta na mu ne yanzu yake yi shi ne ya gano wannan maganan cewa gashi fa kudin mutum kasa da aka tambaye ita wannan yarinyan ke gashi ne an sa a hannunki kati na wanda ya kai miliyan 36 ke sai da kati ina kudin ita ce gaskiya ita ce da kati sai da kati ba wani magana kan kati kan ta tabbaci
irin katin jarrabawa wannan na scratch ne
eh scratch wanda ake kira Kaspa ta san shi wannan rijistar da yazo ya gare cewa wannan Kaspa din yana da balai matsala mutane su dace su ke kai abu ne ko gidan wata kire shi kuma gwamnati ba ta iya tsamo kudin da ya kamata ta samu ta wannan hanya sai ya ce to shi da zai daga da wannan amfani da Kaspa din ba to aka yi wannan abu ne da kira shi ne pin din wato ya kai registration ta baka pin na baka numbodi da wannan numbodi da baka da shigar da shi cikin internet zaka samu afai da aka baka ta da amfani da Kaspa din nan sai aka tsaya tun da aka baka da shi duk wani wanda aka ba shi Kaspa din da dawo da Kaspa nan ne take hadin shi wannan da tarba
shi
kuma in ka sabbe shi sai ka kuɗi ka sabbe shi
kai waye
ita ba ta kawo kati ba ba ta kawo kudi ba
eh
aka ce a an ba ki kati kaza 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 ina kati ina kudi ba kudi me ya faru sai dai lalle kan ta sabbe kati amma kudin nan ta aje shi a cikin a office ko ce mace jin nan kullun ta aje shi mace jin sai zai hade kudin
ha to ita ba ta ga mace jin ba
amma Allah ya tsare ta an ba
ya hade ta ba
kace ita mun Allah ya tsare ta ba ta miki jin da ya hade ta to gaskiya kamata mun gode ma Allah tunda miki jin da ya hade ta ba
eh gaskiya tunda akalla tunda bai hade ta ba kaga sai ku hade ta ita ta fito da kudi
eh amma kuma abun da ne cewa wanda ya fita cikin wannan shine
yawa
yanzu dai mun sa mun an dijjara kudin ko ne ba inda za a yi a samu irin wannan labari kuma
eh na gane
wani yanzu abun da aka yi shine an gaggara abun ba inda za a yi wani ma'aikaci wanda za a samu ya ce wa kai kana ma'aikacin da kuma da kuɗi na hannunka
da ban ce ne ya kai kuɗi hannunta ne ma wai
abubuwan lokacin da na mako ta baya amma yanzu da wannan shi gaban mu na yanzu ya gyara wurin ba inda za a yi a ce gashi nan ka rike kuɗi a hannunka
ko ne da
irin yanzu za ka biya ne da aikin gani ku yi ko ne da irin yanzu za ka biya sai ka je ka biya banki in ka kawo kuɗi ma ba mu je kai kuma an wani ya karɓa kuɗi ma ba inda za ka ba ne sabis na kamata ka ba sai ka biya a banki za a baka kodi wannan kodin shi za ka amfani da shi ka je ka shiga ka yi abin da ka haifar kai kar ka manta cewa lokacin wannan shi rijista ne yanzu da zuwan shi a cikin wani gyare-gyaren da yake da yi ya gyara ya fito shi duk ramukan da mutane suke samu na cin kuɗi haka karin da karin nan ya maida kuɗi kusan miliyan takwas na gwamnati biliyan takwas na gwamnati biliyan takwas wurin biliyan takwas na gwamnati a
sassan kuɗi ne ke sai kai eh a dole mace
zai shi biliyan takwas a cikin biliyan takwas din nan tabbare ta baya kusan ta kuri 40 da muke ciki ba kuɗin da ka maida shi bai ma kai miliyan 50 ba
eh
ya gyara wurin nan din da zama kaman inda ya ga yuka da ta yuka na yuke haka muke so a gyara wurin nan yanzu kowani kubo ɗaya ne aka sami na gwamnati
to amma yanzu misali ita wannan matar Dr. Benjamin ya aka yi da ita kun kaba yan sanda ita ne ko kotu ko EFCC sun karba shi aikin su
abin da muka yi yanzu shine an ba ta kwari da an tsare kwari an fitin committee ba a tsare kwari ko committee da video an mata abin da interdiction
me kenan
wato ba za ta dinga zuwa aiki ba albashi ta zari da jinta albashi rage sai an gama investigation
sai an yi bincike
sai an gama investigation an rubuta report an kai ma shi minister na education in ya sa hannu aka dawo da shi za a kore ta aiki aka kore ta aiki ta kama ta a ba
eh wato in an kama ta da lidi
ko ai ita kan ba wai tabbas kan ta yarda cewa ba
ta yarda kudi ya bata wai
to
a office din kun duba inda ramin macijin yake ko inda macijin yake shigowa
idan mu ma mun ma ga tambaye ta da Allah ka nuna mana inda macijin yake zuwa
to mun gode dokta
kuma mun san macijin yake kuma da ko wasu ba su da kuma cikin cikin
yawa
ko din mu samu kaka ma kuma
shi shine ya gare ku caccake din suna cikin computer ne to mun gode sosai Dr. Benjamin da ka samu magana da muna godiya da
amma yanzu da hadin kanka duk wani mutum da yake wannan sistem ne wanda yake
ya ta kai
shi da yana hade shi ko wanda yake fara da kudi yanzu dai mun ka hanya inda in ya fito da yau zamu kama
tunda an kama babban
ta
mun gode sosai da Dr. Benjamin da hadin kanka da kake ba mu mun nemi karin bayani daga wajen ku mun gode kwarai wallahi
Nigeria,
to kin ji yanda muka tattauna da shi Benjamin game da masu haƙiyar ko in ce maciji mai haƙiyar kuɗin jam sai mu ce Allah shi kyauta Allah kuma ya sa ƙasar mu mutane su zama suna da kishinta yanzu bari mu je ga wakilin mu kuma abokin aiki Ibrahim Lazis daga jihar Adamawa wanda ya hado mana tattaunawa da matasa akan magana da muka faro ta magana yadda zamu tantance labaran da suke zuwa shafukan yanar gizo kafin mu dauki matakin da zai jefa mutane cikin halin ni'asu ga yadda suka yi da jama'a
To jama'a barkanmu da yammaci barkanmu kuma da sake komawa a shirin na yau da gobe yau da zamu duba illar kafofin sada zumunta ta social media musamman ba ta hanyar nan da ta shafi Facebook Twitter Baidu WhatsApp da makamantansu kamar yadda aka sani a kasashe da suka ci gaba akan amfani da waɗannan kafofi wajen samun bayanai ko kuma samar da ma ilimi amma kasashen masu tasowa kusan a iya cewa ba haka lamarin yake ba don ya gaito wasu shugabanni na matasa wanda kuma suka san muhimmancin wannan kafofi an dama na akwai
Alhaji Umar Dan Kano
sai kuma
Alhaji Yakubu Uba
to bari na soma da Alhaji Umar na farko kafin ka san ilabu ya kamata ka san muhimmancin ta menene muhimmancin waɗannan kafofin sada zumunta ta social media
eto wato a ilmance wannan kafofi ne da aka samu saboda ci gaba da aka samu na rayuwa yanda ake matso da nesa ta zo kusa wato kamar abubuwan da suka shafi kamar waya din nan wanda da sai ka kashe kuɗi kai je ka kai ziyara ko ka kai wani sako amma da yake lokaci ya zo an ci gaba sosai ta fannin kimiya shine aka kawo waɗannan abubuwan dan mu yi amfani da su wajen rage wahalhalun da ake yi na yin dogon zango wajen tafiya dan ka kai sako ko ka fado na
Yakubu wani karin haske zaka yi dan gane da abin da ya faɗa kan alfanu waɗannan kafofin sada zumunta kamar to su Facebook Twitter ba da makamantar su
kamar yadda yace kawai kamar yadda ake ce global village ta mai da duniya a dunkule waje daya duk nisan da mutum yake an kawo shi kusa da kai za ku yi tattautawa za ku yi musayar ra'ayi da sauransu to kaga wannan abu ne mai kyau
to idan haka ne kamar yadda na faɗa a ƙasashen aka ce gaba ana amfani da waɗannan ta hanyar da suka dace amma a ƙasashen masu tasowa kusan ba haka yake ba me yasa kake ganin haka
akwai anan din ma dai daman komai mai amfani za ga dole duk wanda lalle shi sai ya kawo su mai sai da zai yi juya ta ya kawo tashin hankali kamar yadda muke gani a kasashen nan tunda abu ne na sadarwa to gashi ko ya samu hanyar da zai ya cusa mugun aƙida da sauransu sai ga shi ma ya shiga to abin da ya rage mafita nan shine su wanda suka kirkiro wannan da kuma jami'an tsaro su ya kamata su samu mafita su samu yadda za a rika tantancewa yadda za a rika monitoring a ɗauki mataki kan irin masu amfani da wannan abubuwa wajen kafa su
kamar yadda ya faɗa ɗan Kano wani batu shine na yadda ake amfani da kalamai ko kuma yaɗa waɗansu kalamai ko kuma wasu bayanai da ka iya kawo tashin hankali abinda aka fi sani da hate speech na baba ne idan ka duba an samu markici a jami'ar Maudubu Adama wanda ɗaya daga cikin illar wannan kafar sadarwa wasu ya ɗalibai sun yi amfani da waɗannan kafa ta hanyar da ba ta dace ba da abin a tambaye ka ne me ya kamata a yi dangane da yadda a kasashen da ake tasowa ake amfani da waɗannan kafofi ta inda ba su dace ba da kan tada musu ma.
To, na farko dai ina so in yi shimfiɗa na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan ƙasar ko Afirka shine babban matsala guda biyu. Na farko rashin bin doka, sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwar ɗan Adam. Ko kuma ta gani ko ta saurari kan lamarin duniya abinda yasa na faɗi haka su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba za ka ga sun yi an yi kokarin tusa musu bin doka da ladabi saboda duk wanda ya bi doka za ka ga an kwana lafiya amma mu abubuwan da muke tarkatawa kamar yadda muke kwaso kayan kwatanan nan ne kawai ya zama nan kamar bonus ko mun suka gama amfani da shi ko kuma yayi su sun yi nisa mun sai a kawo mana karkasan to ba za mu tsaya mu fahimci yanda yake ba sai kowa ya ta amfani yadda ya ga dama
wato ta haka ake amfani da kafafin sadarwa ke
ta haka so sannan garin dawo ga tambayar ka ta cewa me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi shine ya kamata su majalisoshin da muke da su daga na jaha har zuwa na tarayya da dattijai a san a dauki mataki na gaugawa yanda za a yi a fidda dokokin da ya kamata idan kai amfani da wannan kafa ba yanda ya dace ba ka kawo husuma so ya kamata a ce akwai hukunci da zai hau kanka duk inda kake ya kamata a ce an tsamo ka sannan na farko kamar ita Ministry of Information daga jaha
na katanar watsa labarai
ta jaha da ta me take da suna da ta tarayya ya kamata a ce an dauke wasu matakai na wayan ma da jama'a kai a shiga sako da lungu-lungu na kasar nan ko ta makarantu ne ko ma ta ina ko ta asibitai inda dai mutane ke taruwa a fahimtar da su mahimmancin wannan abin yanda ya kamata a amfani da shi ba wai an kawo shi don a ci zarafi wani da shi ba ko a rika amfani da shi wajen takun saka da abokan hamayya a'a
Malam Yakubu kike son ka bi dukkan ya kamata a dauki mataki ko kuma kafa wani doka amma wasu tsoron da ake kan cewa kada garin neman wai gira a tashi a tsole ido da me idan ka duba ganin kan cewa akwai tsoron da ake kan kanta kada wajen kafa dokokin nan kuma a zo a tauye haƙin dan adam da kundin tsarin mulkin Najeriya ta bashi na yancin fadin albarkacin baki idan an tashi wurin dokoki ya kamata a yi kuma wani mataki kamata a dauka
ayin aka tashin dokoki an san abubuwan da matakan da za ai an san me yancin fadin baki sannan kuma an san in husuma kake so ka tayar in da gangan kake an san da gangan kake kawai dai rashin daukan matakai kaman kaga in ban manta ba shekaran da ya wuce ai duka kwamishinonin shari'a na jihohi sai taro anan inda har minista da kanshi ya ce an ba su izini su dau mataki kan duk wani wanda yake irin wannan mugayen kalamai wato SP suna da yanci su gurfana da shi ba gaban kotu ba sai gwamnatin tarayya ba amma me yake faruwa a Najeriya kullun sai dai mu ji National Orientation Agency tana ce tana campaign a daina kuma mutane ba daina ba kuma ba daukan matakai akan sai yanzu kaman ka duba wani fa babba ne tsohon minista na sufuri Femi Fani Kayode kwanan kusan kowane sati sai ya fi da irin wannan mugayen kalamu kwanan nan ma wanda ya ce wai tun kafin wajen da shi wasu su madan hudu ya san ya koyi hawa doki kabilun sa ta Yarbawa suna da digiri duk wannan ba batun ce me kawo wannan ba sokana ba to kusan za ga yanayin wani yana irin wannan kalamu na sokan amma har yau ba ga an ɗau mataki a kan shi ba to in ko haka ake tafiya kaga kowa sai ta abin da yake dama
to mallan kanka ji abin da yayi kuma batun da ake yi shine na kan cewa tun farko kamar yadda ka faɗa kan cewa mu al'umma ba mu san amfani abu ba sai lokacin da sai mun lalata kuma daga baya sai a ce za mu koya da abin a ta misali kare wasu suna ganin akwai da kafa mai labarai za su taka wajen faɗar da al'umma ko kuma muhimmancin wannan hakan ne kuma kungiyoyin addini da muka matan su wani rawa waɗannan kafofi za su taka domin a farka da al'umma domin a kaucewa fada irin waɗannan lamura da kan kawo tashin hankali
to a taƙaice dana abin da zan ce shine ka san ita rayuwa ko kuma zuciyar dan adam tana nan kamar fulawa ce sai ana bata ruwa wato kuma abin da nake nufi a dunkule shine sai ana yin abubuwan da za a wayar ma mutane kai kan mahimmanci da illar wannan harka so shine za ka ga za a kokari a samu an fita daga cikin wannan matsatsin zamantakewa da muke ciki wanda mutane da yawa sun dauki dama ce ta amfani da ita don su kai batanci ga wani ko ga gwamnati ko ga wani abu so kafafen yada labarai lallai suna da rawar da za su taka kwarai da gaske saboda
to kungiyar addini kuma ba
kungiyar addini haka saboda yawanci za ka ga kamar mu a Najeriya yawanci mabiya daga addinin musulunci sai mabiya addinin krista su suka fi yawa so lallai su ma ya kamata su yi kokarin gaya ma mutane illa irin wannan abubuwa saboda ai duk littafin biyu sun yi bayani akai dole kana zaune da makwabcinka akwai haƙƙi a kanka kai kokari kai dai ka taitaya naka shi kuma ka bashi nashi haƙƙi so kaga su kuma kafafen yaɗa labarai za su kawo mutanen da ya kamata daga masu damara ne da lauyoyi ne su zo su yi bayani masana su yi bayani yanda ya kamata in Allah ya yarda zaka ga a hankali in ana yin yau da gobe to za mutane za a zo a canza wannan hali da aka dauka
to Allah sa a canza to a kashe mallam Yakub Musa me zaka fada wa jama'a a gurgure na fa'ida da kuma amfani da shi da kuma illar da ke akwai na rashin amfani da waɗannan kafa ta hanyar da ba su dace ba
in fa'idan sa duk mun sani ana kasuwanci da shi kuma ana sadarwa ana campaign ne da su duk wani abu muhimmai sannan kuma yadda ake abu muhimmai da shi kuma ana kuma amfani da shi wajen shi ma bata suna batunci da kawo fitina so jama'a yadda aka ce kwa kwan lafiya shi yaso muna son zaman lafiya ne ya kamata mu yi tsayin daka da gwamnati da jama'a mu yi amfani da wannan abin ta wajen zaman lafiya
to Allah ba mu zaman lafiya to kashi a gashi duk lokacin da ka ɗibar ya su mararamu yanzu kan gula ta musamman ga su bakin namu wato kama daga Alhaji Umar Dan Kano wanda matashi ne da shi kansa Alhaji Yakub Musa ba muna godiya kuma sai waɗanda suka hada hancin shirin daga birnin Washington DC a Amurka Usman Kabara da kuma duk wanda suka tallafa Ibrahim Abdulaziz ke cewa mu zaman lafiya
To mun gode sosai Ibrahim.
To sai kuma mai fashin baki da zai kalli wannan lamari wato na tantance labari a kafar sadarwar internet kafin mutum ya dauki wani matakin da zai halaka jama'a.
To bari mu je kai tsaye ga shi bakon namu muna tare ta waya wato Kabiru Dalladi Lawanti daga birnin Zazzau. Barka da warhaka Malam Kabiru.
Yawwa sanu dai sarkinku da warhaka.
Yawwa. Yawwa barka da shigowa.
To bari mu baka kamar minti 3 zuwa 4 mu ji zaka iya dunkule mana mu ji wannan magana da muke yi ta maganar tantance labari a kafar sadarwa kamar abin da ya fara a mubi har ya ja har aka kashe mutum daya da sauransu.
Eh wato lokacin da aka fara maganan a dauki matakai akan mutanen da suke yada kalamai na tsana wato hate speech. Gwamnati sai ta nuna kamar cewa ta shigo ta samu abubuwa da yawa wanda yake ba ruwanta da irin waɗannan abubuwa din. Amma akwai a matakai na gwamnoni akwai gwamnonin da sun ɗauki matakai kuma matakan sun kawo mafita ga wannan abu misali zan baka kamar gwamnan Kaduna farkon zuwansa irin waɗannan abubuwan sun fara amma tun da ya yi maganar cewa duk mutumin da aka kama shi ya jingiza wasu mutane an tada rigima an kashe wasu to shi ɗin za a ɗauka a hukunta shi akan abin da ya yi kuma da irin wannan inda ce gwamnatoci na jiha suna irin wannan abubuwan da an rage irin waɗannan. Batun social media kuma wato abubuwa ne masu wahala ko a kasashen turai inda aka samu cigaba saboda matakai na hana mutane yaɗa abubuwa irin wannan yana da wahala kwarai da gaske saboda kaga kamar su WhatsApp abun nan ne ba kamar Facebook yake ba da wani wanda yake
baka ma sanin tushen baka sanin tushen ma yanzu to akwai encryption da suke magana din nan
yawa end-to-end encryption wani ba wanda yake da iko a kan shi in Facebook ne wani zai iya ba da rahoto cewa wani ya tura wani abu wanda yake yana gani kamar zai iya tada husuma
a ba a nemo amma na
WhatsApp
bai yiwa
amma abubuwa irin su WhatsApp da sauransu abubuwa ne waɗanda yake in ba wai waɗanda abin ya shafa sun sani ba yanzu zan baka misali ko mu dinna akwai wani abu da ya faru da mu kwanan nan wanda yake ba zan faɗi yana ya faru ba amma wani ne aka kama shi yana zantuttuka na tsanana cewa a kashe mutane a clearing nasu sai an musu an declaring total war akan su wannan duk fa a WhatsApp ne ake yi mutane ne suke fitowa yawa ake yi kuma ya ɗanshi kuma kwanan nan ko a sashen ɓangaren mu ina koriyon ɗalibi saboda irin
waɗannan tsanan
ko daga a matakai ƙananan matakai ya kamata hukumomi da irin abubuwa a shafa su dinga bibiya suna ganin me ke faruwa musamman ma wannan group da ake ƙirƙirowa mun sanar ne ake yaɗa irin waɗannan abubuwa a kowane aji in ana wannan abun ya kasance akwai wani wanda aka sa a wurin yakan duba ainihin abubuwan da ake yaɗawa a wurin
saboda ya duba
da zaran an ga wani yana ƙoƙarin yaɗa wani abu wanda zai kawo fitina a ɗauki mataki a kan shi da wuri
to mun gode sosai
don gobin nan inda an dauki mataki akan wannan yaro da wuri na babu da ba kai inda aka yi din ba wato kuskuren da aka yi an bawa hukumomi dama su dauki mataki akan shi amma ko ba su dauka
ba su dauka ba eh to a yanzu an kafa committee bincike sun ce suna nan suna bincike akai da fatan za su ji irin wayannan maganganun kai ma da kanka da kai mun gode sosai Kabiru Lawanti sai Allah ya kai mu to lalle kan sai mu ce
duka to mun gode
yanzu kan eh mun gode Malam Kabiru yawa yanzu a madadin
after dan mai sauraro
sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Pascal Valare sai wacce ta yake hada mu da ku a shafin na Facebook live wato Hafsat Maina Muhammad sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya
ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kware ba za su bari ba